sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan daren yau Talata, 2 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu Makiri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fara cikin sake saduwa da kowa cikin wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewar al'ummar Kano sun shiga cikin rudanin mayar da dokar kulle da gwamnatin jihar ta yi sa'o'i kalilan da gwamnatin tarayya ta tage dokar a jiya Litinin. Kulani a kasar Ghana kuma sun koka akan yadda ake nuna musu wariya wurin rubuta sunayen masu zabe cewa su ba ƴan kasar bane, inda suka ce ba za ta sabu ba ko kuma su garzaya zuwa kotun koli domin a musu bayanin dokar zama ɗan ƙasa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan rashin sanin tabbas akan yawan mutanen Najeriya, wanda hatta hukumar kididdigan kasar ta gaza bada sahihin adadin al'umman kasar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga kasashen su, hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Dinkin Duniya ICVO ta yi gargadi da a dau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta fadi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage, kuma su kasance ba sa dauke da kaya masu yawa. Sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar, inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. Daga cikin matakan, za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya, ciki har da takunkumi da kuma safar hannu. A nan Amurka, gwamnatin ta ce mutum 26,000 ne suka mutu sanadiyar COVID-19 a gidajen kula da tsofaffi, kusan kaso 1/4 na adadin waɗanda suka mutu da cutar. Kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu. A halin da ake ciki, mai yiwuwa shugabannin ƙasar New Zealand su sanar da ɗaga dokar bada tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a daƙile yaduwar coronavirus. Matakan da muka dauka sun cimma nasara, inji Prime Minister kasar Jacinda Ardern yau Talata. Kasar ta kafa tsauraran matakan dakile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a kasar na tsawon makonni 6, wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki 11 a jere babu sabon kamuwa da cutar COVID. Ministocin kasar za su sanar ran Litinin ko za a shiga mataki na gaba, sannan a hankali don sassauta dokar, yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe. Adan ya ce, za mu zamo ƙasa ta farko da za mu cimma komawa harkokinmu na yau da kullun da sauri haka. A ƙasar Faransa kuma, a yau Talata suke kusan komawa harkokinsu na yau da kullun, inda gidajen cin abinci da club-club ke buɗewa ba tare da masu saye na zama cin abinci a ciki ba. Hannayen jarin kasuwannin ƙasashen Asiya na ƙara murmurewa a yau Talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus. Kana dangantakar diplomasiya na ƙara tsami tsakanin Amurka da China, yayin da wasu matsalolin yau da kullun suka dabaibaye Amurka. Hannun jarin kamfanin Nike da ke Tokyo ya ƙarƙare kasuwar yau Talata da ƙarin kashi 1.1 cikin 100, yayin da na Hong Kong shi ma ya cira kaɗan da yammacin yau. Sai Shanghai da S&P AXX da ke Sydney duk sun cira da rabin kashi, a inda hannun jarin KOSPI da ke Seoul ya samu ƙari na kashi 1/100. Haka zalika kamfanin TSEC na Taiwan ya samu ƙari na kusan kashi 1/100. A kasuwar mai kuwa, an sai da gangar ɗanyen man Amurka a kan dala 35.69 kan kowace ganga ɗaya, ƙarin kimanin rabin kashi. Sai nau'in ɗanyen mai na Brent da ke matakin ƙasa da ƙasa aka sai da shi akan dala 38.73 kowace ganga. Sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da murmurewa. A yau Talata ake sa ran hukumomi a ƙasar Rwanda za su fitar da sababbin ƙa'idojin daƙile yaduwar annobar coronavirus, bayan wani tsari da ƙasar ta fitar a 'yan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji da mutane na yawo a cikin gari. Matakin na kasar ya yi daidai da irin matakan da kasashen gabashin Afirka ke dauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a Rwanda da suka kai mutum 11, inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a ƙasar. Kasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin Kigali, duk a cikin yunkurin dakile yaduwar annobar. Kasar Rwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta, ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaba Donald Trump ya faɗi ran Litinin, cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata. Ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a Minneapolis. A wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar White House, shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a, to zan aika da sojojin Amurka su ɗau mataki. Wannan furuci nashi na da goyon bayan sashe 1870 na dokokin ƙasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa. A baya-bayan nan an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta 1992 a yanayin wata tarzoma a Los Angeles, biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King, wani ɗan Amurka baƙar fata.
A gaida Aisha Jusule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar Kano, musamman ƙananan 'yan kasuwa, sun shiga rudanin mayar da dokar kulle wanda gwamnatin jihar ta yi sa'o'i kalilan bayan da gwamnatin tarayya ta ɗage dokar ajiyar Litinin. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Ajiyar shugaban kwamitin yaki da cutar corona a Najeriya, Boss Mustapha, ya sanar da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya amince da janye dokar kullen a dukkanin jihohin da gwamnatin tarayya ta sanya dokar a kwanakin baya. Jihar Kano dai na cikin rukunin jihohin da gwamnatin tarayya ta kulle a baya-bayan nan a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta corona. Sai dai a iya cewa murna ta koma ciki ga mutanen Kano, musamman 'yan kasuwa, domin sa'o'i kalilan bayan bada sanarwar janye kullen, sai gwamnatin jihar Kano ta fito da wani jadawali da ke nuna cewa a ranakun Laraba, Juma'a da kuma Lahadi ne kawai aka amince da su fita domin gudanar da hada-hadar su ta yau da kullum.
Sunana Sadisu Ibrahim Ahmad. Federal ta bude, amma states kuma sun rufe, sun ce wai sai an zauna da shugabannin kasuwanmu saboda kaman yanda ake nunawa wai gwamnatin state tana son a dan gansu kafin su saka mana gari mu ma mu dan ci abinci.
A gansu kamar yaya?
A dan ba su na cin goro saboda ka san suna da dan bato da ce komai ba dai kai a matsayin ka na dan jarida ka gane abin da nake nufi. Suna san a dan ba su wani abin a gansu.
To ku yanzu da aka ce an dada tsare wannan, ya kuka ji?
Gaskiya ba mu ji dadi ba har ga Allah, saboda a wannan kullan da aka yi aure ya mutu da yawa, saboda ba abin da za ka kai mai iyali ga yara.
Suna na Yunus Tasu Alhassan. Kasuwa dai lokacin da za a bude ta a yadda muka ji sanarwa shine ranakun da aka bada dama a fito shine Laraba, Juma'a da Lahadi.
To kai baka ji cewa gwamnatin tarayya ta ce an yaye magana kulle ba?
A naji to ni ma da na fito da safe yau dan fito in tauka kasuwar sai kuma naga labarin ya sha bamban, ba haka bane.
To ya kaji da kaga haka?
Gaskiya ban ji dadi ba wallahi, tunda kusan a kafa ma na gangaro na tau.
Nayi dukkanin mai yiwuwa domin kwamishinan labarin Kano Muhammad Garba ya fayyace wannan mataki na gwamnati tare da yin tsokaci akan wancan zargi na wasu 'yan kasuwa, amma bukata ba ta biya ba saboda rashin samun haɗin kai daga wurinsa. A hannu guda kuma wasu daga cikin cibiyoyin lafiya a nan Kano sun fara farfado da ayyukan su na yau da kullum, duk kuwa da wannan sarƙaƙiya ta dokar kulle a Kano. Hajiya Hawwa Abdullahi da ke zaman kakakin asibitin koyarwa na Aminu Kano na cewa
kamar inda muka ba da sanarwa, ayyuka sun fara a specialty clinics. An yi su kaga a specialty clinic na general, an yi jiya, an yi hypertensive clinic, an yi nephrology clinic, an yi general surgery, an yi kuma plastic surgery. Mutum 30-30 aka gani kowane specialty. Pending lokacin da aka ga situation yana improving, sai a rinka karawa da biyar-biyar ne ko da bibbi ne haka dai. Mutane sun yi tururuwa da yawa, sun zo sai dai kawai in sun zo za a ce musu to akwai ka'idoji tun daga gate kuma za a ce maka sai ka sa face mask ko kai ma'aikaci ne ko ka zo da marar lafiya ko ka zo dan rakiya za ka sa face mask idan ka zo speciality clinic kuma a kofar shiga speciality clinic akwai bokiti na ruwa wanda aka juya aka cakuɗa shi da wani magani na chlorine wanda za a wanke hannu akwai infrared thermometer za a nuna dan saboda a gwada blood pressure din mutum sannan kuma za a masa waɗansu ƴan tambayoyi sannan sai a kyale shi ya je ya zauna
Hajiya Hawwa Abdullahi kenan ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari Fulani a kasar Ghana sun koka akan yadda ake nuna musu wariya wurin rubuta sunayen masu zabe cewa su ba ƴan kasar bane inda suka ce ba za ta sabu ba ko kuma su garzaya zuwa kotun kolin kasar domin a musu bayanin dokar zama ɗan kasa babban sakataren kungiyar Hilani ta Tabital Fulako Yakubu Bali yayi wa Ridwan Abbas karin bayani a cikin wannan rahoton
abin da yasa muka so fara so yanzu muna kira dokan da shi Electoral Commission shi ne wanda ke tsaya duba ko zaben idan aji wai shi dai kana da passport ko kuwa gana card ne shi ne takardar da ke zama na kamar sai kai dan dangare ne sa'annan kuma a samu mutane biyu wa'anda ke da wadannan takardu biyun nan da suka ma rubuta sunan su cikin takardar zaben sa'annan za su tsaya maka to amince da man kai dangare ne kai kan gana ne sannan a yi maka register to wannan dokan da suka yi suka aje daga parliament inda muna gan kamar in aka rika wannan dokan nan zai hana kulanawa da yawa na shiga cikin rajistar nan balle su samu yin zaben kulanawa kuma cikin garin Ghana sun yi independent suka fara jefa kuri'a na zaɓe sai san in aka zuwa ta kewayi sai dai passport ID card ne to kulanawa yawanci ne duka ba su da passport yawanci kuma lokacin da suka fara batun kartin ga in ka duba cikin harkar jaridu na mun fito mun tafi da fulas mun fito mun fada mun faɗi ma duniya duka kamar suna hana mu rubuta sunan mu mu a ƙarƙashin bane
eh hukumar zabe ta yi firis da kokin ku menene mataki na gaba da za ku dauka
eh gaskiya ne ka ga tun ba yau mun ka fara tun shi mai kula da zaben ma bai yi wannan magana kamar zai sabo register ba tun ba wannan lokaci ba muka fara muna kuka ana yi mana bambanci ana yi mana bambanci kira har mu gari da kanki mun kira ba wanda ya yi muna magana sai sa yanzu in dai ya kai wannan lokaci in dai ba tanka muna ba dai ina ga abin da zai zo don akwai doka cikin gari sai dai mu je court sai to court din ne ya interpret wane ne citizen wane ne dan gari
na kuma tuntubi Abdulrahman Samba Muhammad Dambaki galadiman sarkin planin Accra inda ya tabbatar min cewa Fulani fa ba bako bane a Ghana.
Kuna magana batun Fulanawan Ghana ba wanda ke shigowa ba wanda aka haife su Ghana. Suka zo yi shi a ce amma suna mantawa kamar yau ta kan lady. Matan ba wani ba Fulata nani. To ya da ana kowa kuma wannan a da bai ce irin ka ba in dai an haife ka Ghana. To kuma ga su haife su Ghana yau ana denying su.
Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan
Bye.
Fatima Dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan rashin sanin tabbas game da yawan mutanen Najeriya wanda hatta hukumar kididdigan kasar ta gaza baya da sahihin adadin al'umman kasar. Ga dai Mustafa Nasir Batsari da cikakken rahoton.
Yawan al'umma na ɗaya daga cikin hanyoyin sanin mizanin karfin tattalin arziki na kowace ƙasa a cikin faɗin duniya. Masana tattalin arzikin ƙasa dai sun tabbatar da cewa akasarin ƙasashen duniya da suka samu bunƙasuwar tattalin arziki a 'yan shekarun nan dai yawan al'ummomin ƙasashen sun taimaka matuƙa wajen bunƙasuwar tattalin arzikin nasu. Kamar yadda wani mai sharhi akan tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Kwantagora ya yi ƙarin bayani.
Idan ƙasa tana da yawan mutane kuma ta yi amfani da wannan yawan mutanen na wurin ƙere-ƙere da fasaha na zamani ko kuma sarrafa abubuwa, to za a ga abinda za a sarrafa ɗin za a ga yana da yawa. Misali, idan ka dubi ƙasashe kamar su China da India, musamman China, ai ƙarfin tattalin arzikin ta ya ta'allaka ne kan yawan jama'anta, saboda kowane fanni suka dauka suna da jama'a da suka horar suna sarrafar da wani abu har suke sayowa a duniya. Shi yasa yau kaga kusan ko ina ka shiga a duniya zaka ga akwai wani abu da ƙasar Sin ko China tana da alaka da kowace irin ƙasa ne a duniya saboda wayansu.
To menene muhimmancin a kirga yawan jama'a din?
Shi wannan tattalin arzikin ƙasan ka gani yanzu, misali idan akwai kidayuwa da kididdiga, an san anguwa kaza, yanki kaza, akwai mutane kaza, to kaga ana iya bada shawaran wannan masana'antun da muka ce da za a iya sarrafa abubuwa wanda zai gina tattalin arzikin ƙasa. Ka gani za a iya faɗaɗa shi kai wannan wurin.
A Najeriya dai tun a shekara ta 2006 ne aka gudanar da kidayar jama'ar da sakamakon kidayar ya nuna ƙasar na da kimanin mutane miliyan 140, amma daga wancan lokaci zuwa wannan shekara yawan al'ummar Najeriya ya zama sai dai hasashe kawai, yayin da wasu ke ganin ta haura miliyan 200, wasu kuma na ganin yawan al'ummar Najeriya bai kai haka ba. Al'amarin da yasa wasu ke ganin akwai buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta shirya wani sabon kidayar jama'ar domin tantance gaskiyar lamari game da yawan adadin al'ummar Najeriya. Ga dai abinda wasu daga cikin 'yan Najeriya ke cewa akan wannan al'amari.
Sunana Yusuf Ladan. Amma yana da kyau kowace ƙasa ma ta san cewa bayan kowane shekara 10, musamman ƙasashen da suke tasowa su ya kamata suna da wannan tsarin na sanin kididdigan al'umman da suke da shi. Ko ba da nan ba ma, idan aka samu yanda muke da masu laifi yanzu ana ta kashe-kashe a wasu wurare ba san, to idan an san da yawan al'umman, an san ana da bayanan haihuwansu, so kai tsaye za a iya gane cewa wani yanki ko kuma su wane ne su wane ne. Idan baki ne masu ka shigo za a iya sanin haka.
Game da idayen jama'a, wato census wanda ya kamata a ce duk shekaru 10 ɗin nan gwamnatin Najeriya ta maimaita lissafi don a samu idaya na gaskiya, don jimillan da ake cewa muna da ita a Najeriya mun zarce haka. Sannan kuma idan gwamnati bata san yawan mutane da ke mulka ba, to kaga wannan kenan akwai matsala.
To ita ma dai majalisar dokokin Najeriya ta nuna buƙatar ganin an sabunta kidayar al'umman Najeriya, inda har majalisar ma ke dabda samar da wani ƙudurin doka da zai sa gwamnatin Najeriya ta gudanar da aikin kidayar cikin hanzari, kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Abubakar Lado Sulaja ya yi ƙarin bayani.
Yana da muhimmanci kwarai da gaske Najeriya ta zauna ta ƙara duba domin a samu kidaya mai inganci na gaskiya, a san ainihin adadin mutane da ke wannan ƙasar, domin yin haka tabbas zai ƙara bunƙasa arzikin wannan ƙasar namu.
Na'am, to amma ku kamar misali majalisar ƙasa, akwai wani shiri da kuke yi na ganin ita na wato gwamnatin Najeriya ta yi wannan kidayar jama'a, musamman ganin an ɗauki dogon lokaci ba a yi ba?
Mu a matsayin wani 'yan majalisa za mu yi doka, za mu kuma gabatar da wannan ƙuduri ga ita da zumun ganin cewa ta yi wannan kidaya, domin a san ainihin adadin yawan al'umma da ke da suke wannan ƙasa na Najeriya, ba ta kame-kame a ce miliyan 100. 80 miliyan 150 ko miliyan 200 ba kasashe an ci gaba kuma kasashe da suka ci gaba duniya suna da adadi suna da kidaya da sanin ainihin adadin jama'a kuma idan ka duba za ka ga cewa ɗaya daga cikin abin da ke ci mana tuwa kalfariya da ke hana yin wannan abun shine ba mu da ainihin database na kasan nan ba mu da records ainihin adadin jama'a da suke wannan kasan kare da tattaro bayanai game da duk wani dan Najeriya idan ka tafi China yanzu nan duk wani dan China da ke zama a China gwamnatin kasan China ta san da shi gwamnatin America duk wani dan America da ke zama a cikin America ko kuma zai shiga cikin America America ta san da shi to abin da ya kamata a ce Najeriya mun yi hubbasa a yanzu nan da aka ci gaba game da harkar kimiyya da fasaha
na'am so yanzu kaman zuwa yaushe kenan za ku gabatar da wannan kuduri
wannan in Allah ya shayar da majalisa muna dawowa in Allah ya shayar da wannan kuduri da dan uwan majalisar nan da ya kawo jihar Kogi mu muna tare da shi dama kuma za mu tsayu mu tabbatar da cewa wannan doka an yi passing din ta zama doka kuma mun gabatar da ita zuwa ga majalisar gattarwa
daraktan hudda da jama'a na hukumar kidaya ta Najeriya Alhaji Muhammadu Shahabuddin Isa ya ce tabbas akwai bukatar sabinta kidayar yan Najeriya domin kuwa a yanzu haka ba su da ainihin sahihin yawan adadin yan Najeriya sai dai kawai kwatanci fadi kamar yadda ya yi karin bayani
a kididdigar da muka yi kwanakin baya ko mace cikin haihu kusan ƴaƴa 5 zuwa ƴaƴa 6 a averagely a Najeriya to ka gani irin ga karin yawa din yanzu ba za mu iya sanin shin adadin nawa bane muke da jama'a da muke da shi a kasan ga sai dai kullum a yi ta hasashe
yanda kana ne kuma ma'aikatar kidayan ba ku tantance ainihin yawan mutanen da ke akwai ba a yanzu haka kenan
a sai dai mu ta hasashe saboda muna da alƙawuran da muka samu dogancin kidayan kididdigan da muka yi na 2006 to a kowane shekara akwai karin jama'a da ake samu a wurare ya bambanta wurare daban-daban to amma akwai inda za ka kai wa'innan alƙawuran ba su ma amfani ba wurin hasashe saboda sun wuce lokacin amfaninsu so yanzu halin da muke ciki wa'innan alƙawuran da muke da su gaskiya ba za su ma tasiri ba wurin hasashe cewa yanzu mun kai kaza gaskiya al'amari shine ana bukatan a koma a zauna a yi kididdiga na gaskiya a san
so yanzu zuwa yaushe kenan tunda kuke yin kidayan zuwa yaushe ne kuke sa ran za a yi
to babban nakasu da muke da shi a hukumance shine mu ba kaman hukumar zabe bane wanda yake doka ta ba su dama kowane shekara hudu su je gaba ɗaya su ci gaba da shirin zabe ka fahimta mu tsarin mulkin na Najeriya ya ce ba za a yi kidaya ba ko kididdiga ba sai shugaban kasa ya furta sai ya yi proclamation ya furta cewa to shekaru kaza ko rana kaza ko lokaci kaza Najeriya za ta yi kidaya to a lokacin ne za a ci gaba da shirye-shirye saboda haka mu ba mu da wuka ba mu da nama
wato ina fahimce ka ko yau ko gobe aka ce ko jibi aka ce a zo a yi wannan kidayan ku kawai a shirye kuke
insha Allah shirye muke da an ce ai ka san ana cewa a yi su abubuwan da muke bukata za a saka mana su sai mu shiga da inda muka tsaya mu karkar abubuwan da za mu yi
a lokacin da na tuntubi mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu domin jin matsayinsu ko kuma halin da ake ciki akan batun sake kirga yan Najeriya a wannan lokaci sai ya ce ba zai yi magana ba akan sha'anin kidayar ba a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar. Soma labarin wasanninmu na ranar yau da tukuicin na rediyon kasar Faransa da talabijin ta France 24 ko French 24 na kasar Faransa wanda ke baiwa 'yan wasan kwallo na nahiyar Afrika masu kwazo da ake cewa Pierre-Marc Lilian Foye domin karrama tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru da ya yanke jiki ya fadi ya mutu a ranar 6 ga watan Yuni shekara 2003 a grupa ma stadium na Lyon na kasar Faransa yana dan shekaru 28 da haihuwa tare da buga ma kasar sa ta haihuwa Kamaru har so 64 ya rasu a karawar kusa da ta karshe ta Confederation Cup tsakanin kasar sa Kamaru da kasar Colombia to tunde Radio France International RFI da French 24 ko France 24 suka zuba sunayen yan wasa yan Afrika na kwallon kafa 16
kuɗaɗe da ke yuyuwa su dace su samu wannan kambe na marka Lilian Foye na wannan shekara. Kuma ‘yan wasan sun haɗa da Yunis Abdulhamid da ke buga ma club ɗin Rennes ɗan ƙasar Morocco, sai Denis Bouanga ɗan ƙasar Gabon da ke buga ma club ɗin AS Saint-Étienne na Faransa, sai Andy Delors ɗan ƙasar Algeria da ke buga Montpellier na France, da Habib Diallo ɗan ƙasar Senegal da ke buga ma club ɗin Metz na France, sai kuma Idrissa Gueye ɗan ƙasar Senegal da ke buga ma Paris Saint-Germain na France, da Mbaye Niang ɗan ƙasar Senegal da ke buga ma Stade Rennais na France, da Victor Osimhen ɗan Nigeria da ke buga ma Lille na ƙasar Faransa, sai Islam Slimani ɗan ƙasar Algeria da ke buga ma AS Monaco a France, da kuma Amani Traore ɗan ƙasar Mali da ke buga ma Stade Rennais, sai Edouard Mendy ɗan ƙasar Senegal da Moses Simon ɗan ƙasar Nigeria. A dai ranar 29 ga wannan wata na Yuni ne da muke ciki, Radio France International da France 24 za su bada sanarwar wanda zai gadi ɗan ƙasar Ivory Coast Nicolas Pepe da ya samu wannan kambe a shekarar da ta gabata 2019 a lokacin yana bugawa club ɗin Lille na ƙasar Faransa. Su dai sharuɗan lashe wannan kambe na marigayi Marc Lilian Foye sun haɗa da kasancewa ɗan wasa da ya taɓa bugawa wata ƙasa ta Afrika, haka ma ya buga akalla wasannin 15 a shekarar da ake ciki ta bana 2019-2020 a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 Conforama na ƙasar Faransa. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman bako, yanzu kuma ga Aisha Tisale ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga kasashen su, hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Dinkin Duniya ICVO ta yi gargadi da a dau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta faɗi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage, kuma su kasance ba sa dauke da kaya masu yawa. Sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar, inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. Daga cikin matakan, za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya, ciki har da takunkumi da kuma safar hannu. A nan Amurka, gwamnatin ta ce mutum 26,000 ne suka mutu sanadiyar COVID-19 a gidajen kula da tsofaffi, kusan kaso 1/4 na adadin waɗanda suka mutu da cutar. Kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu. A halin da ake ciki, mai yiwuwa shugabannin ƙasar New Zealand su sanar da ɗaga dokar ba da tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a daƙile yaduwar coronavirus. Matakan da muka ɗauka sun cimma nasara, inji Prime Minister ƙasar Jacinda Ardern yau Talata. Ƙasar ta kafa tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a ƙasar na tsawon makonni 6, wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki 11 a jere babu sabon kamuwa da cutar COVID. Ministocin ƙasar za su sanar ran Litinin ko za a shiga mataki na gaba, sannan a hankali don sassauta dokar, yayin da iyakokin ƙasar za su kasance a rufe.
Thomas Sauraro, baki ɗin abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tusile da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yafu Makerin, yake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.
Bonsoir.